tafarko malam tana cewa ban da yi sallama irin ta addinin musulunci take cewa mujin ya kasance mutum ne mai zafin zuciya mala ta ce ko yaya kankanta kuskure yake kuskuren da suka yi masa ko yara suka yi sai ya rika zage-zage ma'ana yana zagin su to har ma abin ya ci gaba ya kai ga duka kuma dukan ma duk abin da ya wato sai ya duka wa mace to ala yanzu dai ta kai mun fara ramawa in ya duka in ya duka muna ramawa yanzu ta tambayar ta kai shi ne shin wannan ramawar da take yi ko suke yi shi ne abin yake ba ta tsoro kan cewar kamar sun saba wa Allah a kan haka to shi ne take so malam da wata shawara da zai bayar take roƙon malam da ya ba su shawara a kan haka
abin tambaya shin lafiyayye ne mai hankali sosai ko kuma akwai matsalar kwakwalwa gaskiyar lamari akwai masu gidaje taɓaɓɓu wanda suna da matsalar kwakwalwa akwai wanda haka halayyarsa take wani iyazu billahi wani kuma jarabin rayuwa ne ya same shi yana da shi ya rasa akwai wanda yakan zama taɓaɓɓe sakamakon ya rasa dukiya ko ya rasa wani abu na rayuwa amma dai a ce mutum duk abin da ya ɗauko ya kai duka wannan akwai alaman tambaya a kwakwalwarsa shawara farko da zan bayar ko kuma tambaya farko shin tun farko haka yake da wannan halayyar ko ko daga baya ne in tun farko ba haka yake ba to wala'alla kwakwalwarsa ta samu taɓuwa ko sakamakon wani ɓacin rai ko wata asara ko wani abu da ya sa rai ya samu bai samu ba duk wannan abin yana shafar kwakwalwar waɗansu mutane bari in faɗa muku wani abu da ya faru akwai ɗalibi na ɗan kasuwa yake faɗa mu wani ɗan kasuwa ne akwai harajin da ake biya na rumfuna to bai iya biyan harajin shekara ɗaya biyu ba an ta yi masa wani bai biya ba to rannan sai hukumar kasuwa ta zo aka ci gaba da fitar da kayan aka fitar da kayan aka kulle shagon nasa wallahi sai nan take sai mutumin nan ya haukace hauka na sosai irin mahaukaci wanda yake typical mahaukaci sai da aka daddaure shi to sai aka samu masu hankali suka ce to tun daga dalilin haukan a magance matsalar a gani a gabansa sai aka haɗa kuɗi na shekara biyu da ake bin sa bashi sai aka biya kuma sai aka haɗa masa ko dai kuɗin shekara ɗaya mai zuwa ko biyu aka biya a gabansa aka rubuta rasid sai ga shi kamar ba shi ba ya koma mai hankali kunga wannan yana nuna akwai ɗan adam ɗin da idan ya rasa wani abun alkhairi yakan burke ya haukace akwai irin su wallahi da yawa to shi wannan bawan Allah ina ba ita wannan mata shawara don Allah a je a auna kwakwalwarsa mai hankali ba za a ce duk abin da ya zaro ya kai wa ɗan adam duka ba mai hankali ba zai wannan abin ba ɗaya kenan abu na biyu me yake kawo a yi dukan nan ma akwai abin tambaya akwai wata kisa mai ban sha'awa kun sha jin ta ana kawo hikaya domin a saita rayuwar mutane an ce wata mata ta kira kun sha jin kisa take so ta mallake mijinta to da ta je gun wani mai dabara babu ka bane sai ya ce mata to abinda za ta yi ta je ta tsinto masa gashin kura ne ko gashin zaki ko wani abu. Ta ce ya za a yi haka, ta ce dabarar da zaki sai kin san jejin da wannan abu yake, sai ki tafi da nama sai ki dinga bashi. Wannan kisa ce ake faɗa, ba lallai ta zama gaskiya ba, amma akwai darasi a ciki. To sai ta je tana kaima wannan ko dai kuran ko menene abinci, tana kaiwa nama, tana kaiwa nama. Ganin farko da ta gani tawo kanta, sai ta ga ta aje mata nama, sai ta dinga shinsuna, tana kada jela, ta ce wani shekarai ma tana angota ya taho ta bata. A takaice dai har suka saba, har ta zo tana shafa jikin wannan hatsabibiyar naman jeji. To sai ta tsintsinto wannan gashin, sai ta kawo ma wannan, sai ce to ya kika yi har kika samo wannan? Ta ce ai lallabawa ta yi, ta yi ta dinga lallaba shi, ta dinga lallaba shi daga lokaci zuwa lokaci. Ce to yanzu dan Allah da mijinki da wannan wani ne mugun hali? Dole wannan ya fi mijinki zazzafan hali, amma tun da har kika lallaba shi kuka shirya kuka yi zaman lafiya har kika samu wannan, to za ki iya lallaba mijinki ta fuskar kalamai masu kyau? Wallahi wani lokaci beauty take haɗuwa. Shi zafi ita zafi, to in zafi biyu ya haɗu kuma shikenan, ko ga dole ne a samu matsala. To amma dai ni abin da nake so in ce, duka a musulunci yana da dalili. Mun karanta a baya, Allah ya faɗi dalilin da za a daki mace. Fa idhuhunna wa hajuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Duk matar da ta zamo ta yi tutsi, ta yi tawaye, ta ki biyayya, matakin farko a yi mata wa'azi, sannan a ƙaurace mata, sannan kuma ainihin a yi duka. Duk malaman musulunci suka ce dukan nan ba za a daki fuska ba, ba za a fasa jiki ba, ballanta na karya kashi. To idan miji ya daki mace a sakamakon wannan abin da shari'a ta ba shi dama, saboda ya bi matakin farko bukata ba ta biya ba, ya bi mataki na biyu ba ta sauko daga ainihin mummunan halinta ba, to sai yadda ke ta sabo wato a mataki na uku, dukan nan ba a fasa jiki ba, ba a daki fuska ba, ba a ainihin karye gashi ba, ko targade ko abin da ya kama da haka. To malamai suka ce a nan an yi duka a mahallinsa, kuma da za ta rama dukan ya halatta a horata, domin dukan da aka yi a mahallinsa ne. To amma idan ya zama ya daki matarsa ba a mahallin duka ba, wannan dukan sunansa zalunci. Shi kuma wanda aka zalunta, Allah ya ba shi damammaki, ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairun lisabirin. Idan za ku yi ramuwar gayya, to ku rama daidai da abin da aka yi muku, amma da za ku yi haƙuri, to haƙuri shi ne ya fi a wajen wanda suka yi haƙuri. Shi yasa Allah da ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, sai ya ce faman afa wa asliha fa ajruhu 'ala Allah. Sakamakon mummuna shi ne a yi mummuna irinsa, amma duk wanda ya afuwa ya kyautata, to sakamakonsa yana wajen Allah. Abin nake so in ce, da mutum zai daki matarsa a laifin da shari'a ba ta ba shi dama ya yi duka ba, da za ta rama dukan, misali ban ce ta rama ba, ina cewa da za ta rama daidai da yadda ya yi, to shari'a ba za ta zargi ta ba, domin zaluncin da aka yi sai ta rama zaluncin daidai da yadda aka yi mata. Amma me, da za ta yi haƙuri ta fawwala ga Allah, shi ne abin da ya ce. Kuma gaskiya duk gidan da ya kai ana wannan matsalar, to wannan gidan ya shiga wani hali. Tarbiyyar ƴaƴan nan maza da mata za ta lalace. Ita ƴa mace za ta ga yadda ake dambatawa tsakanin babanta da babarta, ita ma za ta yi wani tunanin idan ta yi aure. Shi ma yadda ya ga ana dambe tsakanin babansa da babarsa, shi ma in yi aure haka zai tunanin wannan. Gaskiyar lamari, ba wai don ina ganin ku ba, wannan laifukan na a soma dambatawa ɓangarori biyu, ɓangaren maza so suka fi jawo wannan al'amarin. abinda Bahaushe yake cewa sai bango ya tsage kadangare ki samu wajen shiga. Shi yasa kun ga musulunci sai ya tsara horo daki 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 yadda shi wanda ya laifi idan aka yi masa horon zai ji cewa ba a zalunce shi ba, kuma da za a yi masa mu'amala ma irin talaifinsa ya kamata horon ya fi haka, to zai ji a ransa ba zaluncin sa aka yi ba, gyara kayanka aka yi. To amma akwai wanda babu fa'izuhunna, babu wahjuruhunna, matakin farko dama kawai duka ne. Wallahi akwai wanda ake faɗa mu har a karatu na faɗi wannan, matarsa da abu ya soma na rigima kawai zai soma dukanta ya dinga jibgarta. To sai aka yi sa'a ita ma mai garin jiki ce, tun tana haƙuri tana ƙuri wata ran sai ta siyo gajeren wando. Da kaga ya soma kumfan baki ya saka gajeren wando. To watar mutunan naushe shi. To daga nan sai aka koma kuma ana maslaha. Magana ta gaskiya ba daidai ba ne wannan abin, amma mai buɗe ƙofar shi buɗe wannan ƙofar. A wani hadisi ban san ingancinsa ba, annabi alaihi salatu wassalam ina ji hadisin Umar ne yake cewa manzon Allah ya yi umarni a jiki mata in suka yi laifin duka sai ce to amma mutumin kirki kuma ba zai yi ba, mutumin kirki ba zai yi ba. Shi sanana Aisha take cewa manzo alaihi salam bai taɓa dukan matarsa ko bawansa ba. Iga ga manzo Allah ya kai duka, to inda yake neman ladan Allah ne shine a fagen fama. Amma yanzu dan Allah mutumin da zai tattaki matarsa kuma a zo wata sana ana hira, ta ce ka tuno marin da kai mun kaga sai hira kuma ta rikice. Wato dai gaskiya ba abin da ya kamata ba, ya kamata su gyara. Amma dai da Allah a zai a gwada kwakwalwar wannan bawan Allah, kila akwai damuwa. Eh, Allah ya ba shi lafiya.
Mai tambayar da ta ce mana tana cewa da ya kamata mutum ya yi da kuɗin ruwa da ake ƙara masa abinci idan ya kai ajiya.
Malamai suka ce bai halatta gare shi kuma bai halatta ya sauke wani nauyi nasa da wannan kuɗin. Me yake nufi da wannan magana? Bai halatta shi ya ci ko ya sha ko ya wani aikin gidansa ko ya dinki ko ya sa man mota ko wani abu. Sannan bai halatta waɗansu ƴan uwansa da yake masu wani abu yayi a ciki domin ya sauke wa kansa nauyi. Amma me zai yi? Zai samu waɗansu mabukata wanda bai san su bai taimaka musu. Wannan shi ne fatawar da yawa daga cikin malamai. Suka ce kai ne bai halatta gare ka ba, amma wani mabukaci, wata mabukaciya, to ya halatta ka ba su wannan kuɗin su yi amfani da shi. Malam Albani da wasu malamai su sun tsananta suka ce a'a sai dai ka je kai wani abin da ba dan lada za ka yi shi ba, wanda musulmi da ba musulmi za su amfana. Ka sayi ƙasa ka cike ramuka ko ka gina asibiti da musulmi da ba musulmi za su je asibiti, ka sayi magunguna ka kai asibiti za a iya ba kowa da kowa, ko kuma ka zo ka yi kwalbati ko wani abu dai wanda kowa zai iya mora, amma ba wai kana nufin kai aikin lada ba, ma'ana ka sauke wani nauyi da yake kanka baka tafi din harabin ba. Amma dai fatawa ta farko ita ce tafi dacewa, ya halatta mutum ya kyautar ko ya sai magunguna ya kai asibiti ko ya kai gidan marayu ko wani kudin haya sun yi masa tsaye ya biya masa ainihin wannan kudin haya ko abin da ya kama da haka. Amma dai ba zai ci ba, ba zai hidimta mu wani dan uwansa da yake masa hidima da wannan kuɗin dan ya sauke abin da ya saba yi masa.
Na Allah ta kuma shi da neman addu'o'i, ina sake jan hankali iyaye na kanana da suke zuwa da suke mana hujjoji da iyo a cikin matsala da iyayen da kuma suna kallon su kuma ga wannan abin ɗaukan magana komin nisa tana shigo mana tana fata mana da kodi don Allah ku je in yaron ki kun san mara jini ne yana da wuta wuta to ki rika zama a waje tun da wannan sautin yana kaiwa don Allah ki rike shi a waje ku zauna tare da shi ku rika lura da shi kai ya shigo mana cikin matsalaci ga yan agaji kuna har kawai wani yaro can suka je amma duk da haka yaren yana da gudu yana daukan hankalin masu jin karatu kuma ana fata masa gudu abu biyu kenan da Allah alƙoƙari a yara malami neman addu'a ta farko ta ce tana fama ne da ciwon ƙafa tana so a taimaka mata da addu'a na biyu akwai wasu bayan Allah guda biyu da Allah ya yi karatuwa kafin dawon wannan karatun shi ne aka zo aka yi bayani cewa ana neman wani karatuwa na uku akwai yar agajin mutanen masallaci da take taimaka mana wajen kula da yara malam ta samu sauƙi a kafa ta kare tana buƙatar akwai kuma ajiza yar gidan yaji ita ma shagon ta ta da sauƙi iska da aka yi da can haka ba sun ba wannan ba ta yayi mata wajen kayan sana'a
to kafin malam sha'ib ya rufe mana da addu'a to Allah akwai abinda na san ya shigo wayoyin da dama daga cikin ku wanda na so na faɗa kuma na manta yanzu Allah ya tunatar da ni wani mummunan abu da yake kasancewa musamman tsakanin ƙananan yara aka samu irin bara gurbin masu ture-turen abubuwa a wayoyi wanda za ka ce suka ci amanar addini da malaman addini me ma'anan cin amanar addini a ce a somo wato ainihin abu da karatu kamar yadda ake faɗa wato wani makirci za ka ga cewa farko karatun wani malami ne karɓaɓɓe wanda kowa yana son karatun wannan malami minti ɗaya biyu uku kuma daga nan sai a tsora da baza blue film abubuwa wanda mai mutunci ba zai so ko ya ba da labarin wannan ballantana ya gani wanda an samu yara da yawa da suka kalli wannan abubuwan kuma mummunan abu ya faru a gidajen sakamakon sun ga wannan abubuwan to dan Allah abin nake ce muku iyaye mata musamman ƴaƴa mata amana ne kuma ku ne kuke iya gudanar da rayuwarsu sama da ainihin iyaye maza abinda nake ba ku shawara duk yarinyar da ba ta kai ta riƙe babbar waya ba wallahi lalata rayuwarta ne a batta da babbar waya babbar wayan nan ya kamata a ce yarinya ta kai matsayin ma da za a iya ba ta damar amfani da waya to sannan idan har za a ba su damar amfani da waya to yanzu mun lokaci ne takaitacce ni yanzu zan iya ce muku akwai jikanyata da ƴata wanda kusan kai da kai suke ita jikanyata za ta yi shekara 18 ƴata wa shekara ta 16 don su kai da kai ina jin ba su mallaki wayoyi ba sai kusan sati biyu da ya wuce shi ma saboda makaranta ce ta wajabta musu cewa kowace sai ta yi waya saboda akwai abubuwa za a dinga tura musu na lasai kun san dai irin abubuwa da ake abin da a dora yara a kan lalaci da fatar ansa duk dai shi ne maganar to wannan ta sa ya zama ba mu da zaɓi sai mun bari su yi waya to amma ne iyakarsu da wayoyin kafin a yi sallar magariba ne ana gama sallar magariba wayar kowa ta fita hannunta ba abin da za ta gaita saboda ka sai dai ta je ta yi karatu ko ta yi wani abin da zai amfani ta ko ta je ta yi bacci da safe da tafi makaranta ba waya hannunta tunda ba dole a je makaranta da waya ba sai in buƙatar wayar ta tashi sannan a baya wannan zai taimaka a wajen karanta irin wannan abubuwa amma ku bar ƴaƴanku mata da wayoyi ta kwan da waya ta wuni da waya wata sai ta kai karfe ɗayan dare biyu ba ta yi bacci ba tana kalle-kallen abubuwa marasa kyau ta koyi abubuwa haramtattu wanda bai kamata a ce ta ga wannan abun ko ta ji wannan abun ba saboda ka don Allah ina ba ku shawara duk yarinyar da bata kai ta rika babbar waya ba kada ku bata babbar waya ba ta lalata tarbiyyar ta in ya kama sai ta yi babbar waya to ya zama wayan nan zama ne na wucin gadi a hannun ta ba ko da yaushe ba ni na tabbatar in ba wata lalura ba duk wata ya mai mutunci ai daga sallar isha tana gidansu in dai ba lalurar unguwa ko wani abu ba to in kuma yarinya sai mai tarbiyya abin da ya kamata a lokacin a ganta da littafin makaranta ko alqur'ani tana karatu ko murada'an wani darasi da aka yi musu ba a ganta da waya tana kallon banza so wallahi ne a wajena ku iyaye mata laifin nan yana da yawa a wajen ku na fadawar ƴaƴa a wannan ku bar su sai abinda suka ga dama lokacin da suka ga dama kun tuci tarbiyyar su Allah ya shirya mana Allah ya samu dace
sallallahu alaihi wasallam